Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1621 da kuma 25. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Yamai, sannan har ila yau za ku iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Niger. Baya ga haka muna nan kodayaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci na ranar 30 wato ga watan Maris din shekarar 2016. Muhammad Lado ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke fara cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya Niger. Wato 11 na safe kenan a nan Washington da sauran jihohin gabashin Amurka. Hukumomin tsaron Najeriya sun ce suna gab da kammala samaman da suke kaiwa a dajin Sambisa wanda ya kasance ɗaya daga cikin tinga ga kungiyar Boko Haram.
Gaskiyar magana dai ba wai mun gama ba, muna kai dai ana kuma ana cewa an sa layi advance muke fada muna shigan shi dan da sati biyu mun fara shiga dajin, amma cikin yadda Ubangiji muna son kamin ruwa ya fadi cewa mu samu mu kai ƙarshen wannan dajin. Allah ya yarda.
A karon farko, war gidan Hama Amadu wato Zainab Hama Amadu ta yi tsokaci kan belin mai gidanta da aka bayar da kuma tuhumar da ake mai kan siyan jarirai. Idan kuka biyo mu a cikin shirin za ku ji abin da take cewa. Muna kuma tafa da shirin Himma ba ta garago wanda Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar. Amma da farko ga labaran duniya.
Masauri assalamu alaikum. Ministan tsaro na Najeriya Mansur Dan Ali ya ce sojojin karkashin mulkin shugaba Muhammadu Buhari sun taka rawar gani a yaki da Boko Haram. Jan Dan Ali Marita ya faɗa yau Laraba cewa sojojin sun samu nasarar kwato kusan dukkan wuraren da wannan kungiya ta Boko Haram ta karbe a wani lokaci can baya. Ya ce yanzu an bar kungiyar da kai hari har-hare ne irin nasarar Kanoke. Ya ce ta samu wannan nasarar ce a cikin ƙasar shekara ɗaya da shugaba Muhammadu Buhari ya kama ragaman mulki. Jan Dan Ali ya ce dubi abin da ya faru da inda jihohi uku na arewa maso gabas da da suna ƙarƙashin wannan 'yan ta'addan ne. Amma yau kila a ce ƙananan hukumomi biyu suka rage ba kammala kakkaɓe waɗannan 'yan ƙungiyar ba. Ya ce haka kuma sojoji za su tabbatar sun gama kakkaɓe sauran 'yan Boko Haram ɗin da suka rage a cikin dajin Sambisa cikin watanni biyu zuwa uku. Ministan ya ce jim kaɗan da ƙaddamar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a cikin watan Maris na shekarar 2015 ya ce yana da ƙwarin gwiwa za ta fatattaki 'yan Boko Haram zuwa ƙarshen shekara. Kuma hakan ta faru domin zuwa ƙarshen shekarar ce. Shugaba Buhari ya ce an gama da wannan kungiya, abinda ya rage shi ne share fili. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya.
A Pakistan an shiga rana ta hudu da ɗaruruwan masu 'yan gwagwarmaya suke ci gaba da zanga-zanga a babban birnin ƙasar Islamabad sakamakon zartar da hukuncin kisa kan mutumin da ya harbe wani gwamnan lardin ƙasar wanda ya jagoranci yunkurin kuskure ga dokokin da suke ɓatanci ga addini. Magoya bayan Mumtaz Kaduri wanda ya harbe Salman Taseer a cikin shekarar 2011 lokacin yana gwamnan ɗaya daga cikin jihohin da suka fi tasiri a ƙasar sun ki su watse a harabar da suke gudanar da wannan zanga-zanga. Suna cewa sai gwamnati ta ba su tabbacin cewa ba za ta canza dokar nan ta wato ta kalaman ɓatanci ga addini ba. Hakanan kuma masu zanga-zanga sun buƙaci gwamnati ta rataye matan nan Krista wadda gwamnan yake karewa daga kalaman ɓatanci da ta yi wa addini. 'Yan sanda sun yi ƙoƙarin tarwatsa masu zanga-zangar, amma ɗaya daga cikinsu ya shaida kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa a shirye yake ya sadaukar da ransa kan wannan batu. Wannan zanga-zangar da ake yi kusa da majalisar dokokin ƙasar ta haifar da tsaiko ga harkokin yau da kullum a wasu sassan Islamabad, ta kai ga mahukunta sun ba da umarnin katse wayoyin wayar salula a cikin wato birnin tare da rufe wasu hanyoyi domin hana wasu shiga tawagar masu zanga-zangar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya faɗa yau Laraba cewa ya jingina shirinsa na neman canji a kundin tsarin mulkin ƙasar wanda ya haɗa da matakin ƙwace 'yancin zama ɗan ƙasa ga haifaffun ƙasar Faransa ga waɗanda aka samu da yin ta'addanci. Shugaba François ya kudurta hakan ne bayan harin ta'addanci da aka kai kasar cikin watan Nuwamban bara, inda aka halaka mutane 130 kana aka jima sama da 350 rauni. Sai dai majalisar dattijai da ta wakilan kasar sun kasa cimma matsaya kan dokar. Hollande sai ce nufinsa shi ne ya ƙara kawo haɗin kai cikin kasar tare da nuna cewa za ta iya mayar da martani a duk lokacin da ta'addanci ya kunno kai. wannan kudirin dai ya fuskanci turjiya daga masu hasashen cewa wannan na iya zamowa kamar bitar kuli ake son aiwa musulmai. Wasu daga cikin su sun kwatanta wannan da karbe halarcin zama dan kasa da aka yi wa Yahudawa lokacin yakin duniya na biyu. Wannan yunkurin ne dai yasa ministan shari'a na kasar ya sauka daga kan mukaminsa saboda bai yadda da shirin na shugaba Hollands ba. Shugaban ya ce da yake ya jingina wannan yunkuri na gyaran kundin mulkin kasar, amma har yanzu yana nan kan bakarsa na tabbatar da tsaro da kare 'yan kasar daga 'yan ta'adda.
A kasar Zambia, wata majalisar shugabannin ɗarikar Katolika ta yi kira ga ɗaukacin jam'iyyu da ta 'yan takarar shugabancin kasar da su yi abin da ya dace domin gujewa ta da husuma lokacin zaben shugaban kasar da za a yi a cikin watan Agustan wannan shekara. Kungiyar shugabannin mabiya ɗarikar Katolika ta yi taron ne a jiya Talata da jam'iyyun siyasa da 'yan takarar su. Shugaban taron Father Cleophas Lungu ya ce taron masu wato nasu ya ba da shawarwari da za su magance dalilan da suke haddasa ɗarɗar da tarzoma a cikin ƙasar. Lungu ya ce ɗaya daga cikin waɗannan shawarwarin shi ne yin kuskure ma ga dokar nan da ta baiwa 'yan sanda damar su sa ido kan tarukan siyasa.
An yanke hukuncin ɗaurin shekaru 12 a gidan yari ga wani mai mataimaki tsohon ministan tsaro na ƙasar China domin samun sa da laifin karɓar hanci. Kamfanin dillancin labarai na ƙasar China Zhonghua ya ce an samu Jin Wenlin, wanda ya taɓa zama tsohon muƙaddashin gwamnan lardin Hainan, da laifin karɓancin hanci na sama dala miliyan 3. A wannan lokaci Ji yana aiki ne da tsohon ministan Zhu Yongkang a gwamnatin ƙasar. Zhu, wanda tsohon ɗan jam'iyyar kwaminisanci ne a zaman wakili a majalisar gudanarwarta, yana ɗaya daga cikin masu mukami mafi girma da aka taɓa samu da irin wannan laifi na cin hanci da rashawa da gwamnatin shugaba Xi Jinping ke yi. Yanzu dai an ɗaure Zhu ne na tsawon rai da rai a gidan yari domin karɓar cin hanci da amfani da mukaminsa fiye da kima da kuma fallasa sirrin gwamnati.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da Najeriya, inda hukumomin tsaron ƙasar suka ce suna gab da kammala samaman da suke kaiwa a dajin Sambisa a ci gaba da yakin da suke yi da ƙungiyar Boko Haram. A wata ziyara da ya kawo nan ofishin sashen Hausa na muryar Amurka yayin da yake shirin halartar taron koli da za a yi na dakile faɗawar makaman nukiliya hannun waɗanda ba su dace ba. Ministan tsaron Najeriya General Mansur Muhammad Dan Ali mai ritaya ya yi wa Ibrahim Alfahamid ƙarin bayani kan samaman da suke kaiwa a dajin na Sambisa. Amma Ibrahim ɗin ya fara ne da ya mai tambayar kamar haka.
Wani irin taimako ne Najeriya take nema daga Amurka wajen tabbatar da samun nasara kan waɗannan 'yan ta'adda na Boko Haram?
To, kamar dai yadda muka saba, su sukan ba mu training kamar wajen ƙwarewa, wajen ba da labari ko kuma intelligence da nake so in ce, da kuma suna koya mu sojojinmu special training haka wanda sojojinmu suke amfani da shi na shiga. Yanzu a halin da muke ciki na gaya ma mun shiga dajin Sambisa.
Haka, idan ka ce kun shiga dajin Sambisa, ma'ana wato kamar babu sauran wani sansani kenan yanzu na Boko Haram a cikin wannan daji, ko kuma dai menene ke faruwa a ƙasa?
To, gaskiya magana dai ba wai mun gama ba, muna kai ne, ana kamar ana cewa an sa layi advance muke faɗa muna shigan shi nan da sati biyu mun fara shiga dajin, amma cikin yadda Ubangiji muna son kamin ruwa ya faɗi cewa mu samu mu kai ƙarshen wannan dajin, Allah ya yarda.
Haka, a baya akwai wato koke-koke da sojoji da dama suka yi, kuma manya a nan rundunar sojoji da ma'aikatar tsaro a Najeriya sai su zo suna musanta irin wannan koke-koke na cewar suna fama da batun rashin ƙarancin kayan aiki na batun rashin biyan su kuɗaɗen allowance ɗinsu da makamantansu. Kun takali wannan batu?
To, kamar yadda na ce, bara war haka, sojojin 'yan Boko Haram suka zo watsar da makamansu suka yi suna gudu. Amma yanzu mu ke binsu, kaga akwai bambanci. Wannan godiya ce ta musamman ga shugabanmu. Dama na taɓa faɗi, ba ɗaya ba, ba biyu ba, cewa sojojin Najeriya ba inda ba su je suka nuna jaruntaka ba, amma abinda suke nema shugabanci na gari. To, Allah ya kawo mana shugaba adali wanda ya azamu a hanya ta gari, kuma gwargwado haƙoƙi na soja ana ba su. Kuma ba za a iya gama a ɗaya rana ba, saboda abin da ya abinnan ya hada da jama'a sai an hada da hakuri. Amma cike da Ubangiji yanzu dai cikin shekara guda ai kaga an samu bambanci. So dan ba mu lokaci ma'akamai da menene duk insha Allah za a samu ba da dadewa ba. Kuma wannan ya nuna cewa inda ba don an ba su makamu ba kuma an ba su abubuwan da ya cancanta da ba sai wannan. So muna kai kuma cikin dan lokaci kadan kamar yadda ake fada yake fada ma ƴan Najeriya su ƙara hakuri.
Ministan tsaron Najeriya kenan General Mansur Muhammad Dan Ali. To a jamhuriyar Nijar kuwa a karan farko ura gidan Hama Amadu wato Zainab Hama Amadu ta yi tsokaci kan belin mai gidanta da aka bayar da kuma tuhumar da ake mai kan safarar jarirai lamarin da ta bayyana a matsayin bita da kullun siyasa. Kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da suka yi da wakilin murya Amurka Suleiman Muni Barma.
Muna murna da an ka sake shi. Munnan mu ne mu duka, famikin duka, da militancin shi na Lumana, da militancin shi na Kofa. Farhan mu ne mu duka. Labarin da muka samu an sake shi daga hospital yanzu yana huta.
A Hajiya yaushe ake sa ran dawowar shi Hama a nan Niger?
To wannan dai ban da labari, na san dai sai dai ya kare convalescence kin shi.
Shin ya kike kallon wannan zargi da ake yi wa mai gidanku ana ta cece ku ce akan wannan magana ta jarirai yau fiye da shekara 1 da rabi haka ko biyu?
Wannan zargi dai ina tamma zargin nan bisa ƙarya ne. Tunda abun duka da suna fadi sun ce ya ta ya sai jarirai ba su kawo hujja ba. Ni dai muna tamma wannan duka da suna fadi saboda siyasa ne. Sun hidda wannan dossier saboda kare ya samu ya ta yi takara. Kun sani shekara biyu da rabi yanzu da suna bisa wannan magana da bai kare. Jiya ne sun ce sun bashi liberté provisoire. Tunda Masudi ya faɗi shi, Bazum ya faɗi shi, yake mutanen Lumana su tai su nema kandidacin su. Tunda Hamma bai presenté yana da wannan dossier a kotu. Jiya dai kotu dai mun san dai aiki da sun kai. Su ma sun kama ma masu milki mutanen duka kasashen waje duka sun gane saboda su yi ekartacin shi ne sun kawo wannan zanki na jarirai. Amma dai Allah yana nan, Allah yana gane su, mun bar su da Allah.
To yanzu Hasha wannan al'amari a matsayinku na iyalinsa wace irin gudunmuwa ce kuke gani za ku yi wa shi mai gidanku don ganin cewa ya fita daga cikin halin da yake a yau?
Ya samu liberté kin shi gaskiya ne. Yanzu za mu continue litigation, ba za mu tsaya ne, za mu ci gaba da kokowa in Allah ya yarda. Mutanen Puvar kullum in sun bude tele da radio suna kawo sunan shi, kuma suna kawo sunan jarirai saboda su samu su bata mishi credibility kin shi. Mu ma muna ji ciwo tunda sun taba mutuncin mu. Mun san dai wannan duka muna bar shi baya mai wucewa. Wanda muna kokowa dai yau a cikin Niger demokrasi ta tsaya. Wannan mutanen da suna bisa milki sun mance da demokrasi ne ta kawo su.
Shin kamar wani kira ne gare ki zuwa ga kasashen duniya da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam?
Communauté international, ina so vraiment su yi aiki da gaskiya. In sun zo su diba su gani menene ana yi a cikin ƙasa. Kar su tai dai mutanen Puvar sun ce haka ne su saye bisa wannan. A'a, su yi bincike su gane abun da ana na ana yi cikin ƙasa.
Idan muka sake komawa Najeriya a can jihar Oyo da ke kudu maso yammacin kasar, ma'aikatan kiwon lafiya ne suka bayo gwamnatin jihar wa'adin mako guda domin ta biya su kudaden albashinsu na watanni biyar ko kuma gwamnatin ta fuskanci fushinsu. Daga Ibadan ga wakilin murya Amurka Hassan Umaru Tambol da ƙarin bayani.
Ma'aikatan gwamnatin jihar Oyo sun baiwa gwamnatin jihar kwanaki 7 daga yau Laraba zuwa 7 ga watan Afrilu mai kamawa da ta biya su albashin su na watanni 5. Shugaban kungiyar kwadagoreshin jihar Oyo Comrade Wahidu Olojidine ya sanar da hakan a madadin ma'aikatan gwamnatin jihar Oyo.
Sanin federal leaders, they are opportunities to be provided to discuss extensively and excessively.
Comrade Wahid Olojide yace mun baiwa gwamnatin jihar Oyo kwanaki bakwai daga yau zuwa ranar bakwai ga watan Afrilu mai kamawa da ta neme mu don a yi tattaunawa mai ma'ana a tsakanin shugabannin ma'aikatan gwamnatin jihar da gwamnati a game da yadda za a biya albashin watanni biyar da ma'aikatan gwamnatin jihar suke bin gwamnatin jihar ta Oyo. Comrade Olojide yayi mamakin cewa Olojide ya kara da cewa ta yaya ma'aikacin da ke biyar bashin albashin watanni biyar zai iya gudanar da aikin sa daidai kamar yadda ya kamata. Yace irin wannan shi yake karawa ma'aikata halhalun da suke ciki. Comrade Olojide yayi gargadin cewa idan har gwamnatin jihar Oyo bata nemi shugabannin ma'aikatan jihar Oyo ba zuwa karewar wannan wa'adin to babu ko shakka babu tabbacin cewa ma'aikatan gwamnatin jihar Oyo ba za su tsunduma a cikin yajin aikin sai babu ta gani ba. Kawo yanzu dai gwamnatin jihar Oyo bata ce kanzil ba a game da waɗannan kwanaki bakwai da ma'aikatan ta suka bata don ta neme su. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Madalla gaida Hassan, to yanzu ya rage kasa da makonni biyu ne a yi zaben shugaban kasa a Chadi, inda shugaba mai ci zai fafata da wasu 'yan takara 13. Na tuntuɓi Sunusi Mukhtar, wani ɗan jarida a mazaunin birnin N'Djamena, ko an kammala shirye-shiryen zaben.
Yawwa, yanzu dai haka wato hukumar zabe ta gama dukkan shirye-shiryen da ya kamata. Yanzu haka ma ayyuka biyu ne a gaban ita hukumar zabe din, ko kuma tana nan tana raba katin zabe. Kuma an riga an fara wato yakin neman zabe gadan-gadan, kuma yan takarar bayani, yan takara 14 ne suke takarar wato kujerar shugabancin kasar Chadi, wanda zaben da za a yi a ranar 10 ga watan 4 na wannan shekara ta 2016.
Za a iya cewa yan adawa sun gamsu da dukkanin shirye-shiryen da ake yi kenan?
Eto, a haƙiƙanin gaskiya dai har yanzu babu wani matakin haka da yan adawa suka fito fili suka ce ba su yarda da shi ba. Dan su ne suka ce dole sai an yi wannan katin zabe mai wanda yake dauke da fotunan masu zabe, kuma gwamnati ta yadda aka danka wa seni wato hukumar zabe alhakin yin wannan katuna. Wannan katuna an riga an buga su, yanzu haka ma an fara raba su. Saboda haka shi ne ma ya biyo su 'yan takara wato damar shiga cikin wannan takara. Saboda haka har yanzu dai babu dai wata matsala haka.
To, baya ga shi shugaba Idris Deby da ke takara, kamar su wane ne sauran 'yan takarar da ke kalubalantar shi shugaban?
Na'am, wato a gaskiya wanda dai yanzu shugaban nan yake ganin kamar kalubale ne a kan shi, babu wanda ya kai kamar wato wanda ake cewa Sale Kibzabo, wanda a majalisar dokokin kasar ma shi ne yake da wato 'yan majalisa mafi yawa bayan gita jam'iyya mai mulki. Sai kuma akwai Kasira Komokoi, ko da yake shi wannan ya riga ya zama prime minister a gargashin wannan gwamnati har sau biyu, kuma ya zama wato minista sau da yawa. Saboda haka shi ne ina gani ba wani abin, amma dai wanda zai aka fi fargabarsa shi ne dai wato Sale Kibzabo, wanda shi ne shugaban 'yan adawa a nan kasar Chadi.
To, yaya yanayin shirye-shirye ta fannin tsaro, lura da cewa kasar ta Chadi ita ma ta yi ko kuma tana fama da matsalar harharen ta'addanci?
To, a haƙiƙanin gaskiya gwamnati ta tabbatarwa da 'yan ƙasa cewar dukkan matakin da ya kamata a ɗauka don a kare martaba da kuma da rayuka da wato da tsaron 'yan ƙasa gaba ɗaya, gwamnati ta riga ta ɗauka, ta ɗauki wa'innan matakai. Kuma shi yasa ma yanzu ake tun da aka fara wannan yakin neman zaɓe sun rage 20 ga wannan wata, har yanzu dai ba a samu matsala a ko'ina ba a cikin ƙasar nan gaba ɗaya.
Alan Sunusi Mukhtar, wani ɗan jarida mazaunin birnin N'Djamena a ƙasar Chadi. Yanzu agogonmu na cewa ƙarfe 11 na safe ne da kusan minti 20 a nan birnin Washington DC. Ga Ladan Ibrahim a yawo da shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Himma ba ta garago. Idan dai masu saurare na biye da mu, mun karbi bakuncin Dr. Aminu Ali Ushishi ne daga Pittsburgh a cikin jihar Pennsylvania, amma dan asalin jihar Niger a tarayyar Najeriya. A tattaunawar mu a satin da ta shige, mun tsaya inda Dr. Aminu ke muna bayanin yadda dangantaka tsakanin malamai da dalibai ke burge shi a makarantu da ke nan cikin Amurka.
Kamar yadda nake faɗi kullum, na ce gaskiya malaman jami'o'in Najeriya, gaskiya liberty ko ƙarfi da aka ba su akan ɗalibai yana da yawan gaske. A nan ƙarfi da ke tsakanin ɗalibai da malamai kamar 50-50 ne, amma a Najeriya kaman 80 ne malami yana da ƙarfi sosai akan ɗalibi, har ya kai ma idan yana cuta ma ɗalibi ko kuma yana abin da bai kamata ba ɗalibi bai iya magana. Amma anan ba haka yake ba, ɗalibi na da iko akan malami, in malami ya abin da bai cancanta ba ɗalibi na iya magana. Har ma anan suna da wani yanayi na sakamakon ƙarshen semester
tantancewa
kowane malami za a ɗalibai za su tantance shi. Saboda haka na idan babu kyakkyawan alaka tsakanin ka da ɗalibai za su faɗi gaskiya babu koyo. To kaga mu a Najeriya babu irin wannan. To idan da akwai irin wannan za ka ce malaman mu za su ɗan zauna da kafansu. To gaskiyan Allah dangantaka ya fi kyautatuwa tsakanin ɗalibai da malamai a nan bisa ga gida Najeriya.
To ya yanayin karatu kuma yake sauki ko kuma akasin haka?
Gaskiya mutane da yawa a gida idan mutum ya taho karatu waje sai ka suna faɗin ya zo ya ci bilis, wato ya zo ya samu sauki. Amma gaskiya yanda tsarin karatunsa yake gaskiya ba sauki. Ya tsarin karatu ne wanda yake dole sai ka yi, babu compromise, babu sauki. Kamar gida a Najeriya za ka cimma akwai waɗansu abubuwan da muke ɗalibai kan yi ga malamansu wanda ke taimaka musu wurin jarabawa ko kuma wurin yanayin karatunsu, ko ɗan kyauta ko ɗan dai cin hanci haka da sauransu. So a nan su babu wannan. Karatun an riga an tsara ta ga yadda za a yi, dole kuma haka ɗin za a yi. So halin gaskiyan Allah idan mutum ba yana da ƙwazo sosai ba ne gaskiya duk zai iya karatu nan. Saboda yanayin karatun an tsara shi.
To idan muka zo kuma muka yi to waje, ya kaga mu'amala ko kuma rayuwa take na mutane?
To halin gaskiya kamar inda na fara zama a wancan shekaran daga August zuwa December na zauna ne a wani anguwa da ake cewa downtown na garin Pittsburgh. So mafi yawan mutanen da ke a wannan wurin turawa ne, babu bakaken fata sosai. In fact kamar ma a gidan da nake kamar ni kadai ne ma ko mu biyu ne bakake. To gaskiya mu'amala tsakanin mutane yana da akwai kyakkyawan mu'amala, saboda mutane ne wanda suke suna son mutane kuma suna duk wani abu da zai faru sukan gayyace mu, suna da kyakkyawan mu'amala tsakanin mu da su, musamman idan mutumin kirki ne kana da natsuwa baka da waɗansu devious character waɗansu halaye wanda yake suna da alaman tambaya. Idan kai ma kana da kyakkyawan mu'amala tsakaninka da mutane suna son ka, duk lokacin za a yi wani abin nan za su gayyace ka, za ka zama abokinsu, za ku ta mu'amala sosai ba wani lalura.
Zuwa yaushe kake fatan kammala wannan aiki naka ko karatu naka?
Eto kaman a yanzu dai a wannan shekarar na dawo ba zan daɗe ba saboda akwai wani aiki da zan je in yi a gida Najeriya. Amma a yarjejeniyar da muka yi da su shi ne a koyaushe idan ana da aiki a hannu a irin wannan yanayin binciken za su gayyato ni. Yanzu sun bani kaman pass haka wanda a koyaushe ina iya dawowa Amurka. To ni ma idan kaman misali akwai wani bincike da nake da shi a hannu wanda nake so su ma su zo mu haɗu mu yi, to sun yi mani izinin zan iya dawowa yi. Yanzu insha Allah ina son zuwa nan da kaman wata ɗaya haka zuwa biyu zan koma gida Najeriya. Idan na koma zan iya kaman kwanaki zan sake dawowa saboda akwai ayyukan da muke da su.
Ne je karatu kace ba zama kace a waje ba, da na so in ce maka in mutum ya ce maka zai zo Amurka ka ya ba shawara ya zo musamman maganar karatu?
Gaskiya zan ba shawaran ya zo saboda gaskiya suna da sun ci gaba sosai akan harkan facilities, educational facilities,
kayayyakin na karatu.
A lokacin da ne karatu a Malaysia na ziyarci jami'o'i da yawa, a yanda na ga kayayyakin karatunsu gaskiya ya bani sha'awa sosai. Amma da na zo na Amurka gaskiya na ga da cewa kamar Malaysia abin nasu wasa ne, saboda kamar su Malaysia ba ma za ka taɓa haɗa su da Najeriya ba ko kuma waɗansu jami'o'i na Afirka, sun ci gaba fiye da mutum ke zato. So da na taho na Amurka sai na ga cigaban Amurka ya fi cigaban ma Malaysia akan harkokin harkan ilimi. To har ma nake faɗin cewar kamar 'yan Malaysia sun kwafa ne daga Amurka, duk kusan yanayi abubuwan da suke da shi a harkar iliminsu kusan ɗaya ne da Amurka. Amma su Amurka gaskiya sun ci gaba sosai, za ka cimma a yanda suke yanayin bincikensu ya bambanta. Mu a Najeriya mafi yawa mun fi yarda da mutum ka iya turanci, ka iya rubutu.
A rubuce kai ba a aikace ba?
A rubuce. In dai ka iya rubutu ka iya magana shi kenan mutum ya yi boko. Su kuma a nan a'a. Ka iya bincike me sakamakon abin da ke yi. Kamar misali a Najeriya a nan na sha ganin kundin digiri na uku, za ka cimma fallon shi bai wuce 80 ko 70 ba. To har ya kai nake tambayan wani cikin profession da muke aiki da su sai suka cewa ai su ba wai yawan rubutu bane, a'a me muhimmancin wannan abin da ke wa kaga mu a gidan Najeriya idan misali mutum zai yi PhD digiri na uku ya rubuta kundi ya rubuta kaman 80 ko 70 sai a ce ai bai masa abin da yake ba, mu mun so abu da yawa a ga kundin PhD mutum a ce a'a ai ya kai shahi 100 kaza to sunan ba shi bane, a'a practical me zaka yi fitowa da shi, me za a mora ko kuma me muhimmancin wannan binciken da kai. To gaskiyan Allah zan shawarci duk wanda ke da iko ko kuma yake da daman zuwa karatu ya tafi Amurka saboda ƙarin karatun shi.
Dokta anan yau ma lokacin ya muna dan kullun a sati na gaba ka ci gaba da yi muna bayani. Masu aure yau ma nan shirin zai diga aya sai a wani sati a jimo da shiri na ƙarshe a wannan tattaunawar da muke da Dr. Aminu Aliyu Ushishi. Yanzu kuma a madadin bakon namu Dr. Aminu Aliyu Ushishi da Julie Gershom wata daddata sautin shirin, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Riga da busa shi take riga in ji fulani, riga babu busa.
To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta fara ne da sallama, inda ta ce salamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa taron da wasu shugabannin kasashen duniya za su yi gobe a birnin Washington DC kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sako daga Bala Muhammad Dambam da Ahmad Manaja Bauchi unguwar Karofin Madaki. Ita kuma wasiƙar mu ta gaba ta zo ne daga Baffa Haruna Bajoga, malamin makarantar Jalingo Primary School a Shaka, inda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Ina kira gwamnati da 'yan kasuwa cewa su haɗa kai domin gudanar da binciken ƙwaƙwaf don gano abin da ke kawo yawaitar gobara a kasuwannin ƙasar, saboda ɗaukan matakan dakatar da faruwar irin hakan nan gaba, domin ruwa baya tsami banza. Ita ma wasiƙar mu ta gaba cewa tai muna jajantawa 'yan kasuwa sabon gari da ke Kano da kuma 'yan kasuwa birnin Kebbi da ke jihar Kebbi sakamakon tashin gobara a kasuwanninsu. Muna kira gwamnatoci da masu hannu da shuni da su taimaka musu da tallafi, su kuma 'yan kasuwa da su riƙa fidda zakka da sadaka. Allah ya kiyaye afkuwar hakan nan gaba. Sako daga Sani mai langilangi da Malam Ango malamin makaranta Yawuri. Wasiƙar mu ta gaba cewa tai haƙiƙa yabon gwani ya zama dole. Na fara da wannan karin magana ne domin in yi yabo da jinjina ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari.
Yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
Ministan tsaro na Najeriya Mansur Dan-Ali ya ce sojoji ƙarƙashin mulkin shugaba Muhammadu Buhari sun taka rawar gani a yaƙi da Boko Haram. Janar Dan-Ali mai ritaya ya faɗa yau Laraba cewa sojojin sun samu nasarar ƙwato kusan dukkan wuraren da wannan ƙungiya ta Boko Haram ta karɓi a wani lokaci can baya. Ya ce yanzu haka an bar ƙungiyar da kai har-haren irin na Sadiq Kano ne. Ya ce ta samu wannan nasarar ce a cikin ƙasa da shekara ɗaya da shugaba Muhammadu Buhari ya kama rigaban mulki. Janar Dan-Ali ya ce dubi abin da ya faru da inda da jihohi uku na arewa maso gabas da duk suna ƙarƙashin waɗannan 'yan ta'addan ne, amma yau kila a ce kusan ƙananan hukumomi biyu kawai suka rage ba a kammala ka kaɓe waɗannan 'yan ƙungiyar ba. A Pakistan an shiga rana ta hudu da ɗaruruwan 'yan gwagwarmaya suka ci gaba da zanga-zanga a babban birnin ƙasar Islamabad sakamakon zartar da hukuncin kisa kan mutumin nan da ya harbe wani gwamnan lardin ƙasar wanda ya jagoranci yunkurin kwaskwarima ga dokoki da suke ɓatanci ga addini. Magoya bayan Mustaz Qadri wanda ya harbe Salma Tasir a cikin shekarar 2011 lokacin yana gwamnan ɗaya daga cikin jihohin da suka fi tasiri a ƙasar sun ƙi su watsi a harafar da ake gudanar da wannan zanga-zangar.
Masu sauraro abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci, amma nan gaba kaɗan shirin yau da gobe na nan tafe wanda Halima da Jamila za su gabatar, sannan mu ma kanmu za mu sake dawa da misalin ƙarfe 9:30. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi da izinin Allah. Kafin nan a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya tana gabatar da shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, sai injiniyanmu Cornelius Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC.